daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30. Inda za ku ji cewa bayan da a karo na biyu kwamitin majalisar dattawan Najeriya ya gayyaci ministan shari'a domin bayyana a gabansa, hakan kuma ya citira kowane mataki kwamitin zai dauka.
Zamu mayar da magana wa majalisa, mu wakilci muke yi. Zamu mayar musu da magana mu ce to ga abin da ya faru.
Matsalar cin zarafin kananan yara ta hanyar yanke musu al'aura da sunan kishi a tsakanin mata batu ne da ke yawan faruwa musamman a arewacin Najeriya. Shin wani mataki ya kamata a dauka akan irin waɗannan mata?
Ya ke to a ci hukunci mai ƙarfi ai musu wannan ne a gani na da yake ta ai take wani doka ma mai ƙarfi.
To akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Me za ku ce dangane da wannan matsala inda mata ke cutar da ƴaƴan abokanan zaman su da sunan kishi? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Amma ku duka sai mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Rashin zaman lafiyar tashi-tashin hankula da kuma kurarar bakin haure daga nahiyar Afirka su ne suka baiwa masu fitaucin mutane damar safara a shekara ta 2015 a cewar wani rahoton duniya da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Wannan shekara ma haka abin ya kasance, domin babu wata ƙasa daga nahiyar Afirka ta zo sahun farko-farko a jerin sunayen ƙasashen da ke yaƙar fitaucin mutane a duniya. Wanda ƙasashen da suka ci gaba ne suka kasance a sahun farko kamar su Birtaniya, Amurka da Australia. Susan Coffend, babbar mai baiwa sakataren harkokin wajen Amurka shawara, ta ce a rikicin bakin hauren da aka gani na shekarar ta gabata, sama da mutane miliyan 1 ne daga Afirka da Iraq da Syria suka shiga Turai. Ta kuma ce Amurka na kokarin taimakawa ƙasashen da ke karɓar bakin haure ta yadda za su iya tankaɗe waɗanda aka yi fitaucin su. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce an jera sunayen ne ta hanyar amfani da kokarin da ƙasa take yi wajen yaƙar fitaucin mutane, ba wai ana duba yawan matsalar da ƙasar ke da akwai ba.
Mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai a arewacin Cameroon a jiya Laraba. Wani dan kunna bakin wake ne da ake zargin dan kungiyar Boko Haram ne ya tayar da bomb din da ke jikinsa a bakin kofar wani masallaci da ke kasar Kamaru makwabciyar Najeriya. Harin ya faru ne jim kadan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na Ramadana. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu yan wata kungiyar da ke yaki da yan kungiyar Boko Haram ne. A cewar jami'an yan sandan yankin, wani yaro ne karami ya kai harin. Boko Haram na kaiwa fararen hula farmaki a ƙasar Kamaru, suna kuma amfani da 'yan mata wajen kai harin kuna bakin wake. Ƙungiyar Boko Haram da ta kafu ne a Najeriya cikin shekaru 7 da suka gabata. Ta kan kai hare-hare a Najeriya da ƙasashe makwabtanta kamar su Chadi da Nijar da Kamarun. A niyyarta ta kafa daular Islama. Sama da mutane 15,000 suka rasa rayukansu, ta kuma yi sanadin raba mutane miliyan 2 da gidajensu a ƙasashe hudun. Boko Haram dai ta yi mubaya'a ga ƙungiyar IS a shekarar da ta gabata. Sai dai babu masaniyar ko tana da alaka da mayakan da ke Iraki da Siriya. Muna dauke da karin bayani a cikin shirin namu kan harin na Kamaru.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a Turkiya sun ce yan kuna bakin wake uku da suka kai mummunan hari a filin saukar jiragen sama da ke Istanbul sun zo ne daga Russia, Uzbekistan da Kyrgyzstan. Har yanzu dai jami'an na ci gaba da imanin cewar mayakan kungiyar IS ne suka kai harin, amma ba su ambaci sunayen maharan ba, wanda jami'ai suka ce sun buɗe wa matafiya da ma'aikatan filin saukar jirgin wuta da bindigogi a ranar Talata kafin su kashe kansu da mamayen da ke jikinsu. An samu asarar rayukan mutane 44, wasu kuma sama da 230 sun raunata a harin. An tafke wasu mutane a yayin wani hari da 'yan sanda suka kai wasu gurare 16 da ke birnin Istanbul, aƙalla uku daga cikin waɗanda aka kama ba 'yan Turkiya ba ne, 'yan wasu ƙasashen waje ne. Kafar yaɗa labarai ta Anadolu, mallakar gwamnatin Turkiya, ta ce A birnin Izmir da ke yammacin kasar, jami'an sun kame wasu mutane tara da ake zargin suna da alaka da mayakan ISIS ta hanyar taimaka musu da kudade da samu musu sabbin mayaka.
A yau Alhamis wasu yan kunar bakin wake kungiyar wato da suka kai hari a yau Alhamis wasu yan kunar bakin waken kungiyar Taliban sun kai farmaki akan tawagar yan sanda a Kabul babban birnin Afghanistan. Sun kashe akalla yan sanda 40 da raunata wasu da dama. An kai farmakin ne a lokacin da ayarin motocin su suka wato dauko kuratan yan sanda da malaman su. Waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa muryar Amurka cewa sun ga yan sanda na kwashe garwakin waɗanda suka mutu da kuma dimbin waɗanda suka ji rauni sakamakon tashin bama-baman. Shugaba Ashraf Ghani ya Allah wade da harin da cewa wannan wani hari ne na cin zarafin bil'adama. Ya kuma umarci ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar da ta gudanar da bincike kan yadda aka shirya tafiyar jerin gwanon motocin yan sandan tare da alƙawarin ɗaukar matakin ladabtarwa matuƙar aka samu sakaci a lamarin. Harin da wato ya halaka tare da jikkata jami'an tsaron da ke kan hanyar zuwa Kabul daga tsakiyar gabashin lardin Wardak a shirye-shiryen karamar sallah. Tuni ɗan Taliban ɗin dai suka ɗauki alhakin kai wannan harin. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya a karo na biyu ministan shari'ar kasar Abubakar Malami ya ki bayyana a gaban kwamitin kula da harkar shari'a na majalisar dattawa domin su binciki gurfanar da shugabannin majalisar da aka yi a farkon makon nan. Ko da yake fadar shugaban kasar ta tura wani wakili a madadin ministan. Daga Abuja ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
A yau fadar shugaban kasa ta aiko mai ba shugaba Buhari shawara a harkar shari'a Okoye Obono Obula domin ya amsa tambayoyi da ƴaƴan kwamitin suka yi. To sai dai sun kyamin cewa da shi a cikin fushi da bacin rai. Mr. Obula ya yi min bayani kaman haka.
He has not taken the Senate to court. He has taken four persons to court. They are not the Senate. Being president of the Senate does not make you the Senate of the Federal Republic of Nigeria.
Okoye Obula ya ce, ministan shari'a Abubakar Malami bai kai majalisar ƙara kotu ba. Ya kai ƙaran mutane hudu ne zuwa kotu. Kuma su ba majalisar bace. Shugaban majalisar dattawa ba majalisar bace. Ministan shari'a Abubakar Malami ya yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya bashi ne wajen gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kotu sakamakon bincike da ƴan sanda suka gabatar wanda ya nuna cewa sun haɗa kai sun yi dokokin jabu a majalisar dattawan. Bayan zaman da aka yi, sai na tambayi ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin Senator Joshua Lidani ko menene suka so su sani da suka gayyaci ministan shari'an, sai ya ce
in ya so za mu tambaye shi menene ya fa wane doka ake amfani da shi da aka gabatar da wa'innan a gaban kotu. In yayi bayani ya gamsar da majalisa shikenan.
Kaman kun yi katsalandar ne cikin harka da ke gaban kotu da gurfanar da shi shugaban shari'a na ƙasa. Ko me zaka ce a game da haka?
Ai majalisar tarayya ta yi zaman nan tun ba a kai su kotu. Ta shigar da wannan magana a majalisa aka tattauna aka ce to a kira shi a tun jana ya zo ya bayani.
Tunda yanzu bai zo ba, wani mataki za ku ɗauka?
Za mu mayar da magana wa majalisa, mu wakilci muke yi. Za mu mayar musu da magana mu ce to ga abin da ya faru.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To za mu sake kumawa Najeriya nan gaba a cikin shirin, amma yanzu bari mu je Kamaru. Kamar yadda aka ji, al'ummar arewacin ƙasar ta Kamaru na ci gaba da juyayin wani hari da ake zargin ƙungiyar Boko Haram ce ta kai, wanda ya halaka mutane da dama yayin da suke sallah a daren jiya. Na tuntuɓi wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba da ke Kamaru domin jin ƙarin bayani dangane da harin.
To ƙarin bayani da zan yi shi ne a waɗannan 'yan ta'adda dai sun shigo ne wato cikin dare. Bayan sun shigo cikin dare suka tayar da wannan bawamai wato sau biyu a wannan ƙauye na Jantamari wanda yake yana kusa da kan iyakan tarayyar Najeriya da ƙasar Kamaru.
Kamar hukumomi sun tabbatar da adadin mutanen da suka mutu a wannan hari?
Mutane guda 28 ne dai suka mutu, kuma an jikkata mutane da dama wanda yanzu aka an kai su asibitin garin Marwa da na garin Kolfata.
To yanzu wani hali ake ciki a wannan gari bisa irin labarin da kake samu?
Bisa ga labarin da yake zama ya daina dubu da mun yanzu dai ainihin jama'an tsaro sun cika wannan gari. Ana ta kai kawo, ana bincike ya aka yi wannan mutane suka shigo suka yi wannan ta'adi. Motoci, sojoji da sanar suna ta ta kuwe kutuwa da na tana ta haura gangara a cikin garin domin a gano irin al'amuran da ake ciki.
Muhammad Awal Garba kenan wakilin murya Amurka a Kamaru. Tanzu kuma za mu sake komawa Najeriya, inda matsalar musgunawa kananan yara ta hanyar yanke musu al'aura ko kuma cutar da su ta wata hanya da mata ke yi da sunan kishi ta fara zama ruwan dare, domin bayan wani yaro da kishiyar mahaifiyarsa ta kakkarya a Kano a 'yan makonnin nan, a makon da ya gabata an samu wata mata da ta yanke gaban wani jaririn abokiyar zamanta a wani lamari da ake gani na kishi ne. Wakilin murya Amurka Hassan Mainakaina ya yi mana dubi kan wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana.
A 'yan kwanakin nan ana ci gaba da samun karuwar yadda mata ke azabtar da yayin kishiyoyinsu a arewacin Najeriya. To shin ko me ke kawo haka? Farfesa Ibrahim Malumfashi da ya shafi shekarar shekaru yana nazari da bincike akan matsalar iyali da zamantakewar al'ummar arewacin Najeriya.
Daga inda shi da ce da ake fahimta cewa 'yan shaye-shaye na abubuwan maye sun yawa a cikin gidajen matan Hausawa, musamman a tsakanin matan aure da zawarawa da suka zai 'yan mata. To ni zan bi ta allaka wannan abu da ke faruwa ga irin waɗannan shaye-shaye na kayan maye da makamantansu a maimakon in ta'allaka shi ga kishi kawai irin na mata da aka sani, domin abu ne mai wuya a ce mace ta zauna saboda kishi kawai ta sa hannu ta cire azzakari na yaro saboda kawai kishi daga kare. Wannan ya wuce abin da za a kira kishi, sai dai kila mu kira shi rashin imani da kuma irin 'yan shaye-shayen da ake a wannan lokaci.
Duba da yadda ake samun karuwar yadda mata ke azabtar da 'ya'yan kishiyoyinsu da ba sa gidan, ko ta yaya ƙungiyoyin kare haƙƙin yara ke kallon hakan? Halima Baba Ahmed ita ce shugabar kungiyar kare haƙƙin yara mai suna Center for Juvenile Delinquency Awareness.
A irin wannan matsalolin gaskiya mun daɗe dama muna lura da shi yadda yake faruwa a cikin al'umma. Ba ma za ka fahimci irin wannan matsalan ba sai in Allah ya sa kai aikinka ne kana shiga cikin al'umma sosai, saboda ka gano irin wannan matsalolin. Shine idan ka gani sai ka ji abin ma ya wuce ƙarfin tunanin ɗan adam.
Wani mataki kuke ɗauka domin ganin an tabbatar da ana hukunta masu irin wannan aika-aika?
A babban matakin da muke ɗauka shine muna sa ido kuma za mu ci gaba da sa ido a kai.
To shin menene hukuncin duk wanda ke aikata irin wannan aika-aika? Barista Baba Kura Ba'aba wani ƙwararren lawyer ne a Najeriya.
Criminal offense ya kyautu a ci hukunci mai ƙarfi a yi musu. Wannan ne a gani na da ake a yi sake wani doka ma mai ƙarfi saboda akwai amana.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To kan wannan batu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Me za ku ce dangane da wannan matsala inda mata ke cutar da 'ya'yan abokanan zamansu da sunan abin da wasu ke cewa kishi ne? Ta yaya za a magance wannan matsala? Kafin ku kira ga wannan waka.
Kila fa kai ka fada mu gargade mai gina da min mugunta,
mu gargade mai gina da min mugunta,
mu gargade mai gina da min mugunta, kai ko wanda yayi mu Allah sarki ya kwabe mai gina da min mugunta,
mu gargade mai gina da min mugunta,
kai yan uwa mu sa alheri zai ce yan mu tai mana dadi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To madalla kiran mu na farko ya zo ne daga can kasar Burkina Faso. Wane ne akan layi?
Grema Boti, Burkina Faso.
To muna jin ka Malam Grema.
To ni abin da na gani ba don Allah a dinga kashe su ko cikin jama'a ko wani gani.
A dinga mene?
A dinga kashe su. A yi mai kuma zai kashe kashewa kashewa nake.
Kana ga hakan bai yi tsauri da yawa ba ganin cewa su sun.
Ya za ka yi don kishi ka zo ka yanka zakarin kishiya don kishiya?
To madalla mun gode wannan ra'ayin garemu ne daga Burkina Faso. Bari mu je jihar Sokoto. Wane ne a kan layi?
Kuma sarki ne daga jihar Sokoto.
To muna jin ka Malam Sule.
Abinda a ra'ayina waɗannan mata sun nuna rashin imani. Kuma kamata a yi wani doka a ɗauki doka mai tsanani game da su. Saboda ɗan kishi ya ƙi ma'o'o yaro kishi ya ki tashi yaro shi kishi ya kina. Amma yaron da bai kai shekara guda ba ko shekara biyu ko uku a ce wai ai mishi rauni an kakkarya shi wani an yake mishi gaba gare shi.
Malam Sule, kana ga kamar su mazajen waɗannan mata akwai wata rawa da su takawa wajen ganin cewa an sami maslaha a tsakanin matansu?
Akwai rawa da suke takawa. Don kamata su mazajen tsora nuna ma matansu waɗannan yanda ba su hawa ɗiyansu ne. Sannan ya kamata su tsora nuna shinsu don bada al'amarin shi a nan zaman duniya. Da ya yi musu wa'azi da nuna yadda zamantakewa kamar yadda Allah ya ce.
To madalla mun gode Malam Sule Sarki daga jihar Sokoto. Ga wani kira daga jihar Cross River. Wane ne a kan layi?
Dr. Ladan ne a Ahmed Sokoto.
Yawwa Dr. Ladan, muna jin ka.
Mai maganin gargajiya. To lalle wannan bayanin gaskiya matan nan ba su da imani. Saboda haka ya kamata a kafa komiti wanda zai dinga binciken su ana hukunta su.
Dr. Ladan, kana ga akwai wani mai bincike kwararre da ya faɗi cewa yana ga akwai alamar matsalar shaye-shaye da ake yawan samu tsakanin matan aure yanzu sukan iya haifar da waɗannan matsala. Me ra'ayinka game da haka?
To lalle kam ya kamata ra'ayina dai shine a hukunta su kawai a bincike su kuma game da masu shaye-shayen nan.
To Dr. Ladan kenan daga jihar Cross River. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne a kan layi?
Hello, kana magana? Hello?
Hello, muna jin ka.
Hamza. Kana magana da Hamza Doro mai fata garin Bantaji.
To muna jin ka Malam Hamza.
To rai ne gaskiya ina son ba da shi ya kamata gaskiya masu yi wannan ya kamata rinka kace shi da gaskiya gabaki dai wallahi.
To kana ga wannan shawara ta ka bata yi tsauri da ba?
Gaskiya ni rai ne ranye ba da wake nan.
To Hamza kenan daga Taraba. Bari mu je jihar Kebbi. Wani ne a kan layi? Da Kebbi, kana tare da mu? To lambar da za a kira ita ce 2022055655. Ga kira mun samu daga Fortescue. Wanne ne a kan layi?
Ladi ne daga Fortescue.
Yawa, to muna jin ka dan Ladi.
To wannan mata da suke irin waɗannan mugayen al'amura gaskiya rashin imani ne. Don wata matashiyar ba ta gidan ɗan ne kawai da miji. Sai su zo su yi mummunan hukunci, ya kamata a tsauraran matakai a kansu. Saboda gani gawa ne a iskiya na tsoron Allah.
To mun gode kwarai ɗan Ladi daga Fortescue jihar Yobe kenan. Bari mu je a jihar Niger. Wale ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Malam Danjuma daga Bidda jihar Niger.
To muna jin ka Malam Danjuma.
To shawara na lokacin nan da muke ciki dai kowa dai ya san mata ba su so kishi, amma shawaran da zan ba su mata su kai zuciya nesa, kuma hukuma su samu hukunci ko kwara duk wanda ya yi irin wannan a hukunta shi kan yadda wani ba zai taba yi shi ba. Don akwai ran da abun ya faru a Bidda, wata ta kona kishi yanta saboda kishi, kuma an kai magana a kotu ba abun da aka yi akan wannan. So hukuma su dauki kwakwaran mataki a kansu. Allah ya ba mu zaman lafiya. Sunana Danjuma daga Bidda jihar Niger.
Amin, mun gode Malam Danjuma. Bari mu je a Niger. Wale ne a kan layi? Hello, kana jin mu na Niger? Muna dan jin ka, amma dai layin naka bai zamanto tangaran ba. Bana jin ka sosai. Kana jin mu kai? Da fatan na Niger zai mana afuwa, ba ma jin abin da yake faɗa. Ga kira daga Zaria. Wane ne a kan layi?
Muhammad Inuwa ne.
To Muhammad Ido, muna jin ka.
To wannan matan nan a hukunta ta sosai.
Kamar wani
irin imani ne wannan.
Kamar wani irin hukunci kake ganin ya kamata a naka tunanin?
hukuncin da za a mata abin da doka ya kama ai mata.
To mun gode kwarai a Malam Muhammad Inuwa daga Zaria ga kira mun samu daga Mubi. Wannan ya kallai
Malam Muhammad ne.
To Malam Muhammad muna jinka.
To gaskiya ne a ra'ayina wannan akwai jahilci a cikin wannan al'amari ma farko tukunna. Na biyu kuma akwai rashin imani. Saboda duk wani wanda zai dauki wuka har ya yanki dan uwansa na dan adam ma bai da imani a cikin al'amarin nashi. Ya kamata kuma gwamnati na jiya ta shiga ta sa bakinta cikin wannan al'amari.
To madalla mun gode Malam Muhammad daga Mubi. Bari mu je Kaduna. Wane ya kallai?
A sunana Isiyaka Lale daga Badarasha ga Junction Kaduna.
To muna jin ka Isiyaka.
To ni ra'ayina wannan da farko yana da kyau a duka dubawa menene yake janyowa dan gaskiya wasu abubuwan da suke faruwa mazan suna da problem irin nasu wanda suke haifar da irin wannan abu. Din kafin irin wannan ya faru akwai matakai wanda matan suke dauka wanda yake kaiwa ga hakan ta faru. Sannan kuma matsalan shaye-shaye da ake magana gaskiya na ta akan wannan abu sosai da sosai.
To kaman akwai Malam Isa ka zamu katse ka saboda akwai wani akan layi daga Gombe. Wane ne akan layi? Na Gombe kana tare da mu? To ina ga kaman mun rasa ma shi wanda kira mu daga Gomban kuma da haka ne muka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske. A ƙarshen azumin watan Ramadana akan umarci al'umman musulmi su fitar da zakar fadda kai ko kuma zakatul fitr kamar yadda ake faɗi da Larabci. Ga Sheikh Umar Hamza Faruk da ƙarin bayani a tattaunawa da suka yi da wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba daga Kamaru.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Na'am, abin da ake nufi da zakatul fitr a cikin shari'ar musulunci shine zakkan da ake fitarwa a sallah, sallan da ya zo bayan azumi. Saboda kalman fitr tana nufin dawowa fara ci da sha, domin da muna halin azumi kame baki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da aka gama shi aka shiga fitr a Larabci kenan. Dalilin haka shi aka shar'anta mana fidda zakka mai da alaka da wannan sallan in. Shi sa ana cewa Idul Fitr. Idul Fitr ma'ana sallan karamin sallah kenan, sallan azumi Idul Fitr. To kamar haka kuma zakatul fitr ma'ana zakkan da za a bayar dalilin karshen azumi, dalilin sallan azumi.
Sheikh Umar Hamza, menene fa'idar zakatul fitr?
Malaman musulunci sun bayyana mana hikiman da Allah ya shar'anta. Menene hikiman da yasa Allah ya shar'anta zakatul fitr? Sukan kayyade shi da abubuwa guda uku. Na farko, shi wanda ya yi azumin zakatul fitri an shar'anta masa ne don ya tsarkake sa, ya tsarkake sa daga allagwar rafas, laifuffukan da ake yin su a furici da baki, mugayen kalmomi da sauransu haka a lokacin da yake azumi, ko kuma wasu dan laifuffuka kanana dai haka da ake da sauran gaban jiki gaba daya. Kun ga shi Allah ya shar'anta shi ma'ana fidda zakatul fitri domin ya tsarkake shi musulmi mai azumi in tukun.
Allah shi gafarta mana. To kana su wane ne ya cancanta a baiwa wannan zakar, kuma a wani lokaci ya kamata a fitar da ita?
Na'am, zakatul fitri ana bawa mabukaci ne, saboda ai zamu koma babban zakka mu gani cewa Allah ya shar'anta ne tukhazu min agniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim, za dauka ne daga mawadata daga cikin su masu dukiya masu hali a bawa mabukatan su talakawan su. To haka ma zakatul fitr.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwanin Zimbabwe a lardin Niyanga za su iya gine-gine don kyautata sassan lafiya da tsafta bisa taimako da kungiyar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, a ƙarƙashin shirinta na samar da ruwan sha da tsafta da gyare-gyare da tattalin albarkatu na unguwanni, wanda kuma a takaice ake kira C-Cash. A ranar 9 ga watan Yuni a yankin Rurangwe, shugaban gidauniyar ci gaban lardi Robert Chawatama da shugaban karamin kwamitin ruwa da tsafta a gunduman Manicaland sun mika kayan aiki da ya kai dala Amurka 40,000 a hukumance don gina ko kwaskwari na rijiyoyi 83 da injin jan ruwa 45 da wurin shan ruwan dabbobi 105 da kuma gidajen bahaya 102. Shugaba Chawatama ya kuma jagoranci bukin yayi ma'aikata 18 masu gina bahaya a unguwanni da kwanonin ruwa da masu gyare-gyaren famfuna a unguwanni 16 wanda suka samu horarwa daga kungiyar cigaba ta DAPP ta kasar Zimbabwe da taimakon kuɗi daga hukumar USAID. Da shawarwarin gidauniyar cigaban lardin, wayannan masu gine-ginen da masu gyare-gyaren za su taimaka wa unguwannin da gina da kuma gyara musu na'urorin ruwa don tabbatar da sun yi aiki na tsawon lokaci. Ga baki ɗaya dai, ayyukan shirin kungiyar USAID na C-Cash zai samar da ruwan sha mai kyau ga gidaje 2,400. Unguwannin lardin Niyanga sun dade suna fama da matsalolin ruwan sha mai kyau sakamakon yawan lalacewar rijiyoyi. Wasu iyalai suna tafiya mai nisan kilomita 10 don su samu ruwan sha mai kyau, a yayin da wasu kuma har kwana suke zaune a cikin layin jiran ruwa a rijiyoyi. Yawancin rijiyoyi ana sa musu makulli ne don kare ruwan wanda ya karanci a wurin. Wasu kuma sun kafa tsauraran ka'idoji na ɗiban ruwa wanda kowace gida ana ba ta daman ɗiban ruwa butiki 2 mai girman lita 20 ba tare da la'akari da yawan jama'ar cikin gidan ba. Kungiyar USAID tana alfaharin taimakawa lardin Niyanga ta kyautata samar da ruwan sha mai tsafta, inji darakta mai riko na USAID a Zimbabwe, Bruce Abrams. Sabon ilimin gyare-gyare da kayan gine-gine da unguwannin suka samu, yanzu za su iya kare kansu daga cututtuka na rashin ruwa mai tsafta. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Karfe wato 5:06 kenan, wato 4:04 kenan anan Washington. Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Rashin zaman lafiya da tashin hankula da kuma kurarar bakin haure daga nahiyar Afirka su ne suka baiwa masu fitaucin mutane damar safara a shekara ta 2015, a cewar wani rahoton duniya da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar. Wannan shekarar ma haka abin ya kasance, don babu wata ƙasa daga nahiyar Afirka ya tazo sahun farko-farko a jerin sunayen ƙasashen da ke yaƙar fitaucin mutane a duniya, wanda ƙasashen da suka ci gaba ne suka kasance a sahun farko kamar su Birtaniya, Amurka da Australia. Akalla mutane 10 ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai a arewacin Kamaru a jiya Laraba. Wani ɗan ƙunar bakin wake ne da ake zargin ɗan ƙungiyar Boko Haram ne ya tayar da bom ɗin da ke jikinsa a bakin ƙofar wani masallaci da ke ƙasar Kamaru makwabciyar Najeriya. Harin ya faru ne jim kaɗan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Yawancin mutanen da suka rasa rayukansu 'yan wata ƙungiya da ke yaƙar Boko Haram ne, a cewar jami'an 'yan sandan yankin. Wani yaro ƙarami ne ya kai harin. Jami'ai a Turkiya sun ce 'yan ƙuna bakin wake uku da suka kai mummunan hari a filin saukar jiragen sama da ke Istanbul sun zo ne daga Rasha, Uzbekistan da Kyrgyzstan. Har yanzu dai jami'an na ci gaba da imanin cewar mayakan ƙungiyar ISIS ne suka kai harin, amma ba su ambaci sunayen maharan ba, wanda jami'ai suka ce sun buɗe matafiya da ma'aikatan filin saukar jiragen wuta da bindigogi a ranar Talata kafin su kashe wasu da mamman da ke jikinsu.
To, masu sauraro, duka abin da suka ke nan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. In za mu madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya tana gabatar da shirin da Julie Latest Creation da ta haɗa shi shirin da kuma injiniyan mu Keith Holmes. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kusan karfe 5 na yamma ne a nan birnin Washington DC, wato 10 na dare kenan a Najeriya da Nijar. Assalamu alaikum.